Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Babala ne tare da Baba Yakubu Makeri a sauran abokanan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Lahadi 1 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku jaba abin da muke tafa da shi ga Baba da kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ta shirya wa duk wani abin da zai taso game da farkewar cutar coronavirus. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya samu gagarumin nasara a zaben fidda gwani da jam'iyyar Democrat ta yi a jihar South Carolina. Sai kuma shugabannin kungiyar musulmin sufayi sun mika kansu ga gwamnatin Somalia a jiya Asabar bayan wani fada da ya sanadiyar mutuwar mutane 22 a tsakiyar Somalia din.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa an tafka muhawara a majalisar dokokin kasar Ghana kan bullar cutar coronavirus a Afirka.
Kasa Akufo-Addo ya ziyarci kasar Norway wacce aka samu labarin bullar cutar a can, kuma ya kamata mu yi takasansan shin za a killace mai martaba shugaban kasa in ya dawo.
A jamhuriyar Niger kuwa mazauna kan iyakar kasar da Najeriya sun buƙaci hukumomin kasar da su ɗauki matakan kare shigowar cutar coronavirus. Bayan nan za ku ji cewa ƙungiyar alƙalan Niger ta nuna fushinta kan yadda gwamnatin kasar take tafiyar da harkokin shari'a. Sai shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Ɗahir mai shanu take gabatarwa, sannan muna tafa da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu fara kawo muku labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karanta Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ta shirya wa duk wani abin da zai taso game da barkewar cutar coronavirus, yayin da jami'an kiwon lafiya Amurka suka bada labarin mutuwar farko sakamakon cutar. Trump ya faɗa a jiya Asabar a wani taron manema labarai a fadar White House cewa matar da ta rasa ranta dalilin cutar ta mutu ne a cikin dare a jihar Washington. Shugaban Amurka ne ya ce wato a halin yanzu mutane 22 ne da suka kamu da cutar a nan Amurka. Ya ce wannan abin takaici ne, kuma macen ta mutu ne a cikin dare. Ya ce macen kirki ne kuma ta huskanci ciwo mai hadarin gaske, tana da shekaru 51 kai. Ciwon nata ya yi tsanani ne tsakanin kwanaki 4. Muna matuƙar godiya ganin cewa mutane 15 sun samu sauki ko kuma sun warke. Yayin da yake faɗin haka, ya kuma ƙara da cewa akwai yiwuwar samun ƙarin labaran ko kuma labarin cutar a nan Amurka, amma duk da haka babu wani abin fargaba. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya samu gagarumin nasara a zaben fidda gwani a jam'iyyar Democrat, zaben da jam'iyyar ta yi na fidda gwani a jihar South Carolina, lamarin da ya sake farfaɗo da kamfensa yayin rauni wanda ya yi rauni a baya, kuma hakan ya bashi ƙwarin gwiwa na shiga muhimmiyar takara da za a yi a ranar Talata, inda jihohi 14 za su yi zaben lokaci guda. Bayan rashin ƙoƙarinsa a takara guda uku na fidda gwani, masu fashin baki sun ce zai iya ko kuma kamfen nasa zai iya rushewa idan bai yi nasara ba a zaben na South Carolina, inda ya samu gagarumin nasara da ƙuri'un baƙar fatan Amurka 'yan Democrat masu ɗimbin yawa a jihar. Bancin kashi da Biden ya baiwa Senator na Vermont Bernie Sanders, wanda ya shiga takarar a matsayin wanda ke kan gaba a cikin 'yan takarar, ya kuma nuna zai fafata da shi, kana ya nuna wa masu kada kura cewa Sanders ba zai gagare shi ba. A cikin sakamakon da ya kai kashi 60 cikin 100, alamun sun nuna Biden ya lashe kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un, shi ko Sanders yana baya da kashi 19. Shugabannin kungiyar musulmin sufayi na sun mika kansu ga gwamnatin Somalia a jiya Asabar bayan wani fada da ya sanadiyar mutuwar mutane 22 a tsakiyar Somalia. Muallim Muhammad Sheikh shi ne shugaban kungiyar na addini, da kuma Sheikh Muhammad Shakir shugaban Ahlus Sunna wal Jama'a, su suna rike a hannun sojoji na gwamnatin Somalia a garin da ake kira Dusarambe, bayan da dakarun gwamnatin suka rinjayi mayakan kungiyar. jami'an tsaro sun fafata a ƙarshe kuma suka yi nasara suka kwace makamai mayakan Ali Sunnan, inji Usman Isa Nur, mai magana da yawun sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar, yana faɗa muryar Amurka. Da yake jawabi a wani faifan bidiyo da aka kafe a yanar gizo, shugaban na Ali Sunna wal Jama'a Sheikh Shakir ya ce sun amince kuma sun yi mubaya'a ga dakarun gwamnatin Somaliya ɗin wanda suka rinjayi mayakan nasu.
To madalla, kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da zaman zulumi a Najeriya na ɓullar cutar coronavirus, a ƙasar Ghana an tafka muhawara a majalisar dokokin ƙasar da nufin ɗaukan matakan kare shigowar cutar cikin ƙasar. Haka kuma wasu 'yan ƙasar sun nuna damuwarsu kan wannan al'amari. Wakilin murya Amurka Rudwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani.
Dr. Akiti ya ce auna zafin jiki a tashar jirage ba zai yi tasiri ba, domin a lokacin mutum zai kasance cikin hali da cutar ta same shi, don haka ba a ganin alamunta. Ya bayyana yadda za a nufaci lamarin, ya ce ne zan ba da shawara mu ware mutane da ke zuwa daga waɗancan ƙasashe, in zai yiwu a matsayin gwamnati ɗaukan matakan da za su hana duk wanda zai fito daga ƙasashen da cutar ta bayyana. Hakan zai yi maganin lamarin, domin in yanzu wani abu ya faru a Ghana, tsarin sufurinmu daban yake, hanyar sadarwarmu da sauransu. Hankalin al'umma da ya tashi ainin jin cutar ta shiga Najeriya. Hakan ya kai sai da wani mamban majalisar dokoki Ras Mubarak ya bukaci majalisa ta sake neman ministan kiwon lafiya ya zo gidan ya yi bayanin matakan da ake ɗauka na rigakafi. Ya kuma ce ya za a yi da takwarorinsu da sun ka tafi ƙasar waje a kan aiki. Mai girma shugaban ƙasa Akufo Addo ya ziyarci ƙasar Norway, wacce aka samu labarin ɓullar cutar a can. Kuma ya kamata mu yi takasansan shin za a killace mai martaba shugaban ƙasa in ya dawo? Tambayar da ta ya motsa majalisar. To amma shugaban masu rinjaye a majalisan ce mensa cikin raha ya mayar da martani cewa she Mubarak ne wanda ya fi kama da wanda za a killace. Sai dai al'umma ba su samu sukuninsu ba jin wani ɗauke da cutar ya shiga Najeriya.
Sunana Abdullahi Isa. Abin damuwa ne ga mu 'yan Afrika, ba West Africa ba, ba Ghana ba, do Africa baki daya. To shi abinda muka so mu ce mu manyanmu ne shugabannin kasashen Afrika su tashi su yi haɗin kai. Duk abinda ya kamata a yi ya dace, kada wanga cuta ya same mu. Don muna ganin kan social media China har kashin mutane su suke yi, kasu zauna har ya kai mu tashi muna kashe juna.
Ni ne na kuma Azu Muhammad Al-Muqtara. Dangane da wannan cuta da aka ce ya shigo Afirka ya kai Najeriya, to lalle ya kamata dukkanin shugabanni na ƙasan Afirka su haɗa kai wurin ganin cewa dai an kauda wannan cuta, saboda muna ganin yanda ƙasashe da dama da waɗannan cuta suka musu illa suke kasancewa. Akwai garin da yake ba a shiga ba fita, to ba mu fatan a ce Afirka haka ya kai gare mu. Akan haka wajibi ne duk shugabannin mu su haɗa kai.
Ridwanullah Muktara ba sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla a gaida Ridwan Abbas. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa a yau Lahadi cewa gwamnatinsa ta himmantu wurin sake fursunonin 'yan Taliban 5,000 a matsayin wani ɓangaren muhimmiyar yarjejeniyar zaman lafiya mai tarihi da aka cimma tsakanin Amurka da ƙungiyar mai tsaron ra'ayi Islama, wanda aka yi haka a jiya Asabar. Ghani ya faɗawa taron manema labarai a birnin Kabul cewa buƙatar sakin fursunonin na ƙungiyar 'yan ta'addan shi ne matakin farko kafin buɗe tattaunawar zaman lafiya a cikin Afghanistan da Taliban. Ya hakikance cewa za a iya ƙara wannan buƙatar dai a cikin ajandar tattaunawa wanda za a yi nan gaba. Ikon sakin fursunonin yana hannun gwamnatin Afghanistan ne ba amma ba Amurka ba, inji shugaba Ghani. Ya kuma ƙara da cewa gwamnatinsa ba za ta lamunta da duk wani matsin lamba a kan musayar fursunonin ba. A jiya Asabar ne Amurka da Taliban suka cimma yarjejeniya a Qatar, inda manyan wakilai daga ƙasashe 20 wato suka shaidi lamarin tare da bukatar bangaren Afghanistan a wannan yakin su bude tattaunawa kai tsaye ko kuma zuwa ranar 10 ga watan Maris domin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a fadin kasar da kuma raba madafun iko da ka iya faruwa nan gaba. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi barazana a jiya Asabar cewa zai bude hanyar dubban ƴan gudun hijira su shiga Turai. Kana ya yi kashedi ga Damascus cewa zai dau fasaha akan goman sojojin Turkiya da aka kashe su a cikin Siriya. Kimanin bakin haure 13,000 ne suka taru akan iyakar Turkiya da Girka a cewar hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa, yayin da wasu dubban bakin haurein ke rigima da 'yan sandan Girka wanda suka yi amfani da barkonun tsohuwa akan mutanen. Tankiya tsakanin Rasha da Turkiya, wanda Rasha take goyon bayan abokan gaban Turkiya a yakin ta da Siriya, lamarin na ƙara yin tsami biyo bayan wani hari ta sama da ya kashe sojojin Turkiya da dama, lamarin da ya haifar da fargaban barkewar fada a kan iyaka da kuma sabon kalubalen kwararren bakin haure a nahiyar Turai. Erdogan ya ce zai ba bakin haure daman ratsawa cikin Turkiya, wacce take mamba ta kungiyar tsaro ta NATO, zuwa nahiyar Turai.
To madalla gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, yayin da gwamnatin Saudiya ta ɗauki matakin dakatar da hana shiga cikin ƙasarta har sai zuwa wani lokaci, biyo bayan matsalar da wasu ƙasashen duniya suka tsinci kansu a ciki, wato na cutar coronavirus, ya tada hankalin jama'a da masu kamfanonin jigila na hajji da umara da abin ya shafa. Daga Damagaran ga rahoton da wakiliyar Mutamar Abaru ta aiko mana.
Alhaji Abdullahi Tiya, manaja ne na kamfanin hajji da umara, wato Fasbir a nan Damagaran, ya ce sun yaba da wannan mataki da Saudiyan ta dauka.
To wannan matakai da Saudiya ta dauka lalle mun ji dadi hakanan, saboda ne yasa, saboda guri ne wanda haduwa a ciki, kuma dole masaul wannan wajibat ne Saudiya ta dauki mataki na kare lahiyar al'umma daga ciki, kamar mataki ne wanda Saudiya ta dauka na dan kankannan lokaci kafin ta shirya ma wannan alloba da wannan masiba da ake yanzu cikin taraddadin ta cikin duniya, kuma babu kasar da tafi karhin ta a yanzu, tunda ba wani cuta bace wanda za a ce ga yadda ake za a dauke ta ko cikin wani abu. Abinda Saudiya ta yi nazari ta gani, bismillah, wannan ta yi ne don ta kare al'umma daga ciki, kuma guri ne wanda musulmai suke shiga, dole in ba a dauki mataki ba wani zai iya zuwa da kwarar virus kin nan guda daya, zai iya halban miliyan mutum nawa, kuma wanda ba a san katattarinta ba. Allah Ubangiji ya kama na hucewar shi lahiya.
Ko akwai wasu matsaloli wajen shirye-shirye da zubi?
Shirye-shiryen da umara har yanzu muna cikin tsarinmu, babu wani abu da muka ja baya daga ciki, tunda muna fatan insha Allah nan da dan kankannan lokaci Saudiya za ta iya dokan mataki ta tsara komi a ciki, kuma muna fatan Allah Ubangiji ya tsakatar da alloban nan kar ta sake bayyana a wani gurin da bata bayyana ba.
Alhamdulillah, yanzu muna samun ci gaba sosai, tunda wanda suka zo suka yi zibin umara ma suna tambayar mu ya ake ciki, muke ce musu wannan matsala ce ta duniya, ba matsala bace ta Saudiya ko kuma Nigeria da Niger ko Africa, matsala ce ta duniya, alloba ce Allah ya kawo. Abinda ya kamata ana a ci gaba da addu'a har Allah ya kawo saukinta. Saudiya za ta bude jama'a biza su je su zarci manzo Allah da dakin Allah.
Wasu matafiya da na samu a kamfanin sun yi bayani kamar haka.
Abubakar Abdu ake ce mini daga Alatuma na zo. Na zo nan zibin umara nan da magarin Alhamdulillah Agence. Yanzu da na zo kuma Saudiya ta tsaida, an ce ta tsaida tahiya umara. To ni ban galahin su ba, saboda alloba ce dai Allah ya kawo. Shi ke salamari na Allah, babu zancanta da hankali.
Ismail Usman, mataki ne wanda adili ne. Ya zo ne kuma haka da aka yi da yayi, sai mai watan Allah subhanahu wa ta'ala wannan cutar ya kauda.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
A halin da ake ciki kuma, wasu mazauna kan iyakar Niger da Nigeria sun fara kira da hukumomi da su dauki matakan kare kasar daga shigar cutar coronavirus kamar yadda Muhammad Sani birnin Kwanye bayani.
Lalle wannan cuta muna jin labarin ta ketare. To sannu Allah kiyaye ba abun mamaki bane ka ji labarin ta nan. Kira ga da zamu ga shugabanni ya kamata a zama cikin koda wani lokaci ya zama an zama cikin takwana. An yi shiri na musamman dangance da kalubalantar wannan cuta. Yana da kyau mu kuma duk wanda ya ji bullar wani cuta ya ji wani yanayi wanda bai taba jin shi ba ko kuma ya fuskanta kenan ya tinkari likita dan a samu a dakile wannan cuta.
Su ma sauran jama'ar dake kan iyakar ta jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya gefen garin birnin Kwanni dake kan iyaka da Illila local government ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya suna kira ga hukumomin jamhuriyar ta Nijar da su dauki matakai game da masu shigowa daga Najeriya kasancewa ɗan kasar ta jamhuriyar Nijar da dama ne ke kwarara a kowace safiya zuwa kasuwanni daban-daban na tarayyar ta Najeriya daga kan iyakar har Kano ko Lagos.
Sunana Abdulaziz Mahisan Nadaladi. Ni shugaban ne muna buƙatar dai su rinka kula da su masu shigo wannan saboda baki ne idan sun shigo za su yi tohuwa da wattan cuta har kuma mutanen kasar su ma su kamu. Idan dole sai an kula da bakin nan masu shigowa saboda kula da a kare ɗan Niger daga kamuwa daga wannan cutar.
Muhammad Falalu. To kiran dake gare mu zuwa ga shugabannin kasar mu na su dakile wannan cuta kar ta kawo gare mu. Su yi kokari su tashi tsaye su dauki matakan da ya dace na tsaro bakin iyaka a tantance masu shigowa da fita kuma a tabbatar da cewa suna dauke da koshin lafiya ba su dauke da waɗannan kwayoyin cuta.
Ɗan Niger sun kashe kunne yanzu haka tun lokacin bullar cutar ta coronavirus a tarayyar Najeriya musamman a Lagos domin bibiyar inda lamarin ya kwana sa'a zuwa sa'a. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Har yanzu dai muna jamhuriyar Niger inda kungiyar alkalan kasar ta saman ta nuna fushinta game da shishigin da ta ce gwamnatin kasar ke yi kan harkokin shari'a musamman ma kan al'amarin nan na sama da fadi da aka yi a ma'aikatar tsaron kasar na kudaden da ake hasashen cewa sun kai biliyan 1,700 na saifa. Kungiyar ta kuma nemi babban alkalin kasar da ya bude shari'a kan wannan batu. Wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi ya aiko mana da karin bayani.
Kungiyar ta alkalan shari'ar Nijar saman sanarwa da ta fitar a binnin nan ya mai ta ce hanyar da gwamnatin Nijar take son ɗauka kan batun al'amun da hana a ma'aikatan musan tsaron ƙasar da neman waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyar ƙasa cikin wannan al'amarin da su biya kuɗaɗen da suka ci maimakon gurfana gaban shari'a kai tsaye ya saba dokokin shari'a. Zakariyawo Muhammadu mamba ne a kungiyar ta saman.
Domin gwamnati ta fito ta bayyana cewa a tsarin tafiyar ƙasar Nijar ta kalkasa 'yan ƙasa gida biyu. Akwai wanda sun zamanto su gadan gwamnati ne, mashalalan gwamnati ne, idan suka saci dukiyar jama'a ba za a hukunta su ba, kuma suna da kariya ta musamman daga wajen gwamnati. Bangare na biyu su ne na gama garin 'yan ƙasa wanda a duk lokacin da suka taɓa dukiyar jama'a za a kamo su kuma a hukunta su kuma a kai su gaban kuliya. To lalle wannan sanarwar ta saba ma kudurin mulki, kudurin kuduri na 10 da kuduri na 116 da kuduri na 117 kuma da kuduri na 118 na kundin tsarin mulki na kasar mu ta Niger.
Kungiyar ta alƙalan shari'ar Niger saman ta kuma ce 'yan ƙasar Niger na buƙatar ƙarin haske kan batun na almundahana a ma'aikatar ministan tsaron ƙasa. Da haka take neman al'amarin ya je a gaban babban alkali na ƙasa a sanarwar da babban magatakarda ta Nu Abubakar ya karanta.
Le Bureau Executif National du Syndicat Autonome des Magistrats du Niger, Ben Saman, demande au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, au nom des principes de la séparation des pouvoirs et de l'égalité des citoyens devant la loi, de requérir l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire dite de l'audit du ministère de la Défense.
Domin nuna fushinta kan wannan al'amarin, kungiyar ta alkalan shari'ar Nijar saman ta ce za ta keɓe wata rana ta musamman da za ta ƙaurace wa harkokin shari'a a Nijar ko matattar shari'a. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
To madalla gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoton. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan na cewa karfe 10 na safe da minti 19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matasa a duniyar gizo. To albishirin ku matasa. Kun ga labarin da na gani a Twitter kuwa?
Kani ba ba shiga shafukan sada zumunta ba.
Tabbi jam. Dama ana wayan gari da mutum ba zai shiga shafin sada zumunta ba? Ai ni dakika ɗaya ba ta wucewa sai na shiga danganin mai duniya take ciki.
Kware kuwa, ai ni idan na tashi abubuwan da nake karyawa da su sune Facebook, Twitter, Instagram da dai sauransu.
Matasa kenan. Aurace da ke tsakaninku da shafukan sada zumunta Allah ne kadai zai iya kashe wannan aura.
Masu sauraro, barka da dawowa cikin wannan shirin na matasa, inda muke tabo duk wani al'amari da ya shafi shafukan sada zumunta. A cikin kwanakin baya, mun ji fashin baki kan illoli da kuma alfanun shafukan sada zumunta. Mun kuma ji daga bakin ku masu sauraro kan yadda kuke amfani da waɗannan shafukan. A yau, filin na soyayya ne. Kwarai kuwa, kun ji ni da kyau, filin na soyayya ne yau. Kamar yadda da yawan ku suka sani, matasa da dama na ta haduwa da masoyansu kan shafin internet. Har lamarin ya kai ga aure. Wasu daga cikin su ma matan ne ke zuwa daga wasu kasashe, su bi manzon da suka hadu da su duk inda suke domin kulla soyayya. Yau mun samu bakuncin ɗaya daga cikin waɗannan matasan wanda shi ma ya tsinta kansa a wannan fagen. Suleiman dai wani matashi ne wanda ya hadu da budurwarsa wacce baturiya ce kan shafin internet. Kai ƙarshen magana dai soyayya ta yi daɗi har an fara zancen aure. Hausawa suka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi.
Sunana Suleiman Isa da garin Kano ban shekara. Muna faran nan da sati ɗaya bayan sallah. Insha Allah za a yi bikin.
To ka ba mu ɗan takaitaccen labarin yadda ka haɗu da matarka.
Sai dai mun haɗu da ita shafin yanar gizo-gizo. Shafin sada zumunta wato Instagram kenan. To da muka haɗu sai dai muka fara magana. Farko dai ma dai abin da zan ce na ga irin kamar ɗan dan fara haka wanda suke neman su. Wanda mafi akasarin su 'yan Najeriya ne sai na tura mata message nake mata gargaɗinta cewa kanka biyu mutum da fara ne
wato ta yi hankali
yawwa ita ta yi asara da su ba mutanen yanki. So daga nan je muka fara extension sabon yata har ya kai ga dai muka fara gina soyayya wanda har ta kai ga yanzu ana shirin za a yi aure. Ta zo Najeriya a watan Janairu kuma ta koma farkon watan Fabrairu. Alhamdulillah ta zo ta koma lafiya.
To Suleiman da ta zo wato halinta da ta nuna maka kan shafin sada zumunta ko kuma kan shafin internet din da ta zo baka ga wani abu sabanin haka ba?
Kai gaskiya ban ga wani abu sabanin abana haka ba gaskiya. Yanda take dai a waya a hoto a video call haka na ganta in person haka na ganta a zahiri.
Kace baka ji tsoron soyayya a internet ba gani yadda baka santa ba kuka kawai hadu a Instagram?
To gaskiya ni ga zan ce ban ji wani tsoro ba dai. Zan ce ba ai abin da zan ce sai ya kamata ta ji tsoro. Wanda kin ga mutum zai tashi ya bar kasar Amerika right from California about like 15,000 miles. Da zo har Kano yadda muke fama da rashin ruwa ka. In ga ita ya kamata a ce ta ji tsoro ba wani ba.
In kuka yi auren za ka bi ta Amurka ne ko ko za ta zo Najeriya ta zauna?
Eh muna sa ran na kai auren bayan ka koma. Za ta yi filing papers. In yi so zan bi ta can. Bayan maybe 12 months. Zuwa wata sha uku haka insha Allah muna sa.
To a matsayinka na matashi zaka baiwa ƴan uwanka matasa shawarar auren waɗanda suka hadu da su a internet?
Eh to ni shawara ta daya ga matasa ko ga wasu waɗanda suke shafin yanar gizo ko shafin sada zumunta. Abin da zan iya cewa shi ne gaskiya su rage gaskiya da amana. Saboda ban rage masa gaskiya da amana ba da ba za su tashi sun daga California ka zo harfan shekara ba.
Soyayya ruwan zuma da fatan gauraye masu sauraron mu za ku dinga duba DM ɗinku ku kuma dinga amsawa watakila ta hakan za ku samu matan ku da kuma mazan ku na aure to da haka dai muka kawo ƙarshen wannan shirin na yau kar ku manta za ku iya samu na a shafin Twitter a koda yaushe domin ajiye min sakonnin ra'ayoyinku ku kuma bayyana min batutuwan da kuke so a tabo a wannan shirin handle ina shine @mss_deeynah ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC cikin shirin matasa a duniyar gizo
to madalla gaida Madina Dahiru mai shanu da shirin duniyar matasa a duniyar gizo kai to yanzu kuma sai rayin da kuma sauraro kuka aika mu ta hanyar email sakonmu na farko ya fito ne daga Nasiru Kainuwa Hadeja ya ce dole fa a yarda cewa gwamnatin Najeriya ta yi sakaci domin tuntuni ya kamata ta haramta shigowa daga kasashen da ake fama da wannan cuta ta coronavirus fatan mu Allah ya takaita mana wahala amin sai sako na gaba ya fito ne daga Aminu Fuel baban Yusra Maradi Niger ya ce ya kamata a ce dukkan shugabanni su zama masu tallafawa junansu wajen ci gaban al'umma ba siyasa mara amfani da neman tumbuke wani daga kan karagar mulkinsa ba shi ko sakon Musa Hadarin Asuba da magaram cewa yake yi ya Allah ka gaggauta janye mana wannan cuta mai suna coronavirus da tabulla a Najeriya sai sakon Alhaji Umar Forever Gashwa yace salam biyoye Hausa Allah ya kawo mana fahimtar juna a rikicin da ya barke tsakanin mabiya addinin Hindu da na musulmai a kasar India to mun zaman lafiya yafi zama dan sarki sakonmu na karshe ya fito ne daga Shehu Adamur Jau yana cewa hakika ya kamata jama'a mu da kufa da yin addu'o'i kain da na'in domin neman Allah ya kawo mana karshen wannan cuta ta coronavirus da ke yaduwa a kasashen duniya kamar wutar daji inda kuma take laƙume rayukan jama'a babu kakkautawa domin dai Ubangiji Allah shine mai cuta da maganinta madalla yanzu kuma ga wannan sako
kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani
Idan kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar,
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangar jiki ya tsira.
Madalla na ganin zai mana afuwa ba za mu samu kawo muku labarai a takaice ba to madalla da takaita to madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Baba Yakub Makeri da ya tana gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Leo Sahelu da kuma injiniyan mu na wannan lokaci Boytik Zanga Zanga Muhammad Hafiz Baballake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur